Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal sai kuma Alfa Radio kuma ce a Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa dazu da yamma wasu da ba a san ko suwaye ba sun tayar da rikici a Jos inda aka jiwa mutane da dama raunuka. Haka kuma za ku ji cewa al'amuran tsaro sun sake dagulewa a yankin Niger Delta. Za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bisa tashin hankulan da ke faruwa a wasu sassan Najeriya wacce rawa jama'a za su taka don warwar matsalar. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kungiyar tallafawa yara kanana ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta faɗa a yau Alhamis cewa manyan motoci dauke da kayan agaji ga yaran da rikicin gudun hijirar Rohingya ya shafa na kan hanyar zuwa Bangladesh, inda ɗaruruwan al'ummar Rohingya ta Myanmar suka gudu domin tsira da rayuwarsu. Kamar da kungiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai fiye da 'yan Rohingya 400,000 da suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh, haka kuma kashi 60 cikin 100 yara ne kanana. Daga cikin taimakon kayan da hukumar kula da yaran ta Majalisar Dinkin Duniya ta aika da su sun hada da ruwan sha da kayan tsaftace muhalli da sutura da kuma sauran kayayyakin masarufi. Kungiyar ta ce ta shirya aikawa da wasu kayayyakin cikin makonni masu zuwa. An ba da sanarwar agajin ne kwana ɗaya bayan babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana al'amarin da kisan ƙari dangi.
A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce saurayi ƙarshe sun madaidaituwa da shirin shugabannin majalisa domin kare dubban matasa bakin haure daga mai da su kasashensu shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba, amma yarjejeniyar dole ta hada da babbar kariya akan iyaka. Jawabin na Trump ya zo ne bayan da ya faɗa a Twitter cewa ba su daidaita da shugabannin majalisun 'yan jam'iyyar Democrat akan shirin na daka ba, wanda gwamnatin ta Trump take son watsi da shirin a satin da ya gabata, yayin da ya baiwa 'yan majalisu watanni 6 da su jefa ƙuri'a akan lamarin. A wani labarin kuma, a ziyarar da ya kai a yau Alhamis jihar Florida, jihar da guguwa ta hatsina, shugaban na Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an agajin gaggawa da na soja sakamakon daukin da suka kai na guguwar Irma wadda ta haifar da mummunan barna da za ta dauki kwanaki kafin a gyara ta a yammacin jihar ta Florida. Trump ya faɗa jim kaɗan bayan ya isa Fort Myers, waje na farko wurin biyu da zai duba a Florida, kuma wurin da ya karɓi bayani akan yunkurin gyaran ya ce ayyukan yana matuƙar kyau. Akwai kimanin mace-mace har 25 da ke da alaƙa da guguwar a Florida. Shugaban ƙasa ya ba waɗanda suka fara kai agaji da kuma rangwame domin kare faruwar irin wannan bala'i.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Russia da Belarus sun fara atisayen sojoji a yau Alhamis, wanda ya jawo damuwa ga 'yan ƙungiyar NATO sakamakon girma da kuma yanayin atisayen. Ministan tsaron Rasha ya ce kimanin jami'an soji 12,700 ne ke cikin atisayen a wurare guda 6 a Rasha da kuma Belarus. Gami da jiragen saman yaƙi 70 da tankokin yaƙi 250 da kuma jiragen ruwan yaƙi guda 10. Ma'aikatar ta ba da jawabi a rubuce da ke cewa atisayen an yi shi ne don yanayin tsaro kawai, ba wai don barazana ga wata ƙasa ko ƙungiya ba. Major General Oleg Voinov, babban jami'in sojin Belarus, shi ma ya ba da wannan tabbacin a jiya Laraba, inda yake cewa wannan aiki bai zama barazana ga makotan kasashen Turai ba ga baki ɗaya. A tisayen zai kai har ranar 20 ga watan Satumba ana gudanar da shi.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai zauna da jami'an Burtaniya da na Faransa a yau Alhamis a birnin London domin tattaunawa akan ƙara takurawa Koriya ta Arewa akan shirin ta na nukiliyar da makami mai linzami. game da zama akan tattauna yanayin siyasar Libya da halin da take ciki. Tillerson ya fara haduwa da Prime Minister Britania Theresa May, haka kuma bai amsa tambayar manema labarai da suka rika jefa masa akan Koriya ta Arewa ba yayin da ya isa. A cikin shirye-shiryen sun hada da magana da ministan harkokin wajen Boris Johnson da kuma direktan siyasa na Faransa Nicolas de Riviere. Ofishin Johnson ya bada sanarwar mutane uku za su tattauna yadda za a tunkara aiki da ƙarfi game da aikin gwamnati na Koriya ta Arewa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin dazu da yamma ne rikici ya barke a birnin Jos inda mutane da dama suka samu raunuka. Kan haka ne na zanta da wakilin Murya Amurka ta jihar Filato Zainab Babaji inda na fara tambayar ta abin da ke faruwa.
Bayanan da na tattara daga jama'a sun dai nuna min cewa ana ta guje-guje wato dazu da yamma kenan, sannan kuma waɗansu tsare-tsaren mutane wato kaman da wukake da su sanduna, kuma lamarin ya shafi tun daga wajen gangare zuwa tarin zuwa titin masallacin Juma'a da su Olbu.
To da kika ce ana sare-saren mutane, wani in mutane kenan suwaye suke sare-saren kuma suwa ake sara?
Eh to ka san take da yamman nan ne abin ya faru, ba za a ce ga waɗanda suka abin na ba, don su ma waɗanda na tambaya sun nuna min cewa ba su iya gane ko suwaye suka yi saran ba, amma dai waɗansu harshen taimaka an sa waɗansu a keken atef waɗanda aka kare su zuwa asibiti kenan.
To kina ganin wannan hakan yana da alaƙa da wani faɗa na ƙabilanci ko wani abu da ke faruwa?
To duk da suke ban samu cikakken bayani ba, sai dai yawancin waɗanda na yi na zanta da su sun nuna min cewa a lamarin ya shafi rikicin da ya faru da ƙabilar Igbo da 'yan Arewa a garin Aba a jihar Abia kenan a shekaran jiya. To amma dai ka san duk da yake ba mu samu cikakken bayani daga wurin hukumomi ba, ba za mu iya tabbatar da hakadin ba.
Yanzu a lokacin da abin yake faruwa, hukumomi sun ka ɗauki ko kuma sun yi ƙoƙarin yunƙurin dakatar da rikicin?
A halin da ake ciki yanzu dai jami'an tsaro suna ta sintiri a cikin garin Jos don tabbatar da zaman lafiya. Sannan gwamnatin jihar Filato kuma ta sanya dokar hana yawo wato daga yammacin yau ko kuma daren yau zuwa gobe da safe don tabbatar da cewa ba a rasa rayuka ba. Sannan kuma hukumomin inganta zaman lafiya a jihar Filato su ma tuni suka fara kiraye-kirayen zaman lafiya a kafofin yaɗa labarai saboda mutane su zauna lafiya.
Wannan abu ne da aka fara aka saba gani ko aka taɓa gani a garin Jos ko?
Dama yawancin lokaci idan shekaru biyu dai da suka gabata an samu zaman lafiya, amma a kwanan nan ka san an samu wani ɗan hargitsi a wani ƙauye, amma kuma ba abin da aka yi zato ba ne saboda an samu zaman lafiya, to ana ga kamar zaman lafiyan zai ɗore.
To madalla, wakilin Murya Amurka kenan Zainab Babaji, mun gode. Al'amarin tsaro a yankin Najar Delta na ƙara dagulewa tsakanin 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya da kuma jami'an tsaron da ke aiwatar da tabbatar da zaman lafiya a yankin. Ga wakilin Murya Amurka Lamida Abubakar da ƙarin bayani.
Al'amura dai sun tsaya cak a sassa daban-daban, duk da cewar jiya an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki tare da sojojin Najeriya da sarakuna da kuma gwamnatin jihar Abia, amma ga dukkan alamu waɗannan tarukan ba su yi tasirin da ake bukata ba, kuma 'yan asalin arewacin Najeriya da ke zazzaune a yankin sun koka cewar suna cikin zaman ɗaɗɗar. Kuma na yi hira da su ga abin da suke cewa.
To gaya mana yanzu a ina kike?
Ina garin Abba.
To bayan rikicin nan ya faru, wani hali ake ciki yanzu?
Gaskiya muna cikin wani hali daɗe, muna so mu a taimaka mana shugaban ƙasa ya taimaka mana a turo mana da escort mu tafi gida. Cikin wani yanayi an kona mana mahallan mu, gashi nan ana ta harbe-harbe yanzu haka.
Sunana Idris Bashir, limamin masallacin Juma'a da ke Aba. Wallahi dai tun ƙarfe biyu na dare aka fara harbe-harbe, suka fara kisan mutanenmu, ƙona wurare ciki har da division na 'yan sanda na Arewa shi ma sun kona shi kuma samu nasara wajen kai hari a wani masallaci dake Azikiwe Bai Asarar wanda aka fi sani da masallacin Yarbawa.
Sunana Sa'idu Ismaila Danwarai. To babban fargaba dai wanda muke ciki dama ga ka'ida nan garin din wasu abubuwa suka faru aka yi radda aka yi dinan an wuce amma yanzu sai abin ya canza salo. Jiya ma da daddare yaran sai iskan sun fito sun same mu nan ka.
Matakin ma da ake a yanzu bangaren kungiyar nan ta IFOC dake rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra sun yi shelar cewar a shirye suke su tunkari sojojin Najeriya. Gama abinda wani dan kungiyar ta IFOC ke cewa
the lot of member have been killed in the constitution of Nigeria everybody have right to fight for his freedom.
Yana cewa ne kowane dan Najeriya na da damar fafutukar yancin yankinsa kamar yadda tsarin mulkin kasa ya tanada. Saboda haka mustakanu ba dan ta'adda bane. Yan ta'adda dai suna can a arewa maso gabashin Najeriya wato yan Boko Haram kuma ban ga dalilin da zai sa sojojin Najeriya su kai mana farmaki ba. Yace ba mu ne ke kashe yan asalin arewacin Najeriya ba kuma ban mu san waɗanda suke kashe su ba. Na yi yunkurin jin ta bakin jami'an tsaro musamman shi mataimakin babban sufeto janar na yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta tara Musta Hosea Hassan Karma akan halin da ake ciki kuma ga abin da yake cewa
an san abin da ya faru jiya ba sai dare mutane sun zo suna sa tayoyi a hanya ana sa wuta ana gawa mutane cewa a fita a fita ana yaki so mutane sun fara kira ko ta ina akan wannan ana so a shiga Harare police station anje an kuna motoci guda uku an damage police station.
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Lami da Abubakar. In an jima kadan zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bisa tashin hankulan da ke faruwa a wasu sassan Najeriya. Wace rawa jama'a za su taka don warware wannan matsalar? Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma muna sauraron ka. Menene ra'ayinka kan wannan batu na yau?
Gaskiya irin wannan tashin-tashina ba ma jin daɗin su matuƙa. Kuma kiran da zan yi ga jama'a na farko dai hukuma ta dauki duk matakan da ya kamata na ganin cewa an daƙile waɗannan tashin-tashina da yake wakana. Kuma dole hukuma ta yi adalci ta yi duk abin da ya kamata. Kuma su ma jama'a akwai malamai fastoci ne da malamai na juma'a su ma su dinga jawo hankalin jama'a akan a zauna lafiya shine abin da yafi. Kuma iyaye su ma akwai rawar da za su taka matuƙa da kuma al'umma su kansu matasa saboda in ƙasar nan ta zauna lafiya mu ne muka ci gaba idan har ya kasance ba a zaman lafiya mun ci baya ne ga baki
ta. To madalla mun gode kwarai da gaske Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe. Wane ne akan layi a Yobe?
To assalamu alaikum, Baba Wakil ne daga Guru jihar Yobe tarayyar Najeriya.
To baba muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Yawa, so ra'ayina a nan shine ya kamata a zauna da mutanen can kudu da mutanen arewa. Ya kamata suna neman maslaha akan wannan abin, saboda wannan abu ba karamin masifa bane, ba karamin kuma za a tara rayuka da dukiya, kuma ba abin ya zo ba a cimma burin da ake bukata ba. Samun a zauna a samu shine za a samu zaman lafiya da wannan abu.
Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kebbi. Wane ne akan layi a Kebbi?
Kana magana da Muhammad Hassan ne, Kebbi dan ko sa gulo ka gamme.
To Muhammad Hassan, muna sauraron ka, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Ah, to ra'ayina mai gida shine wannan abin ga tashin hankali da mutane ke sani da cewa Najeriya fa kasa ce wanda yake kowa na da yancin kanshi, amma yadda suka dauki abin nan ba haka ya kamata su ce sun dauke shi ba, saboda waje kasa ce wanda yake ana son zaman lafiya. Saboda haka shugaban kasa ya gaggauta tura jami'an tsaro don a ga an zauna lafiya.
To me mutane ya kamata su yi domin kaucewa rikicin da ka iya faruwa?
Na'am,
me mutane ya kamata su yi domin kaucewa rikicin da ka iya faruwa?
Eh, mutane su kai zuciyoyin su nesa da su kudawan da arewacin, duk kowa ya kai zuciya nesa, saboda mu'amala ce ta mutane, sai an yi hakuri.
To mun gode kwarai da gaske Mal Muhammad Hassan. Bar mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, idan muka dauki irin wayannan abubuwan da suke faruwa, gaskiya a matsayin mu na matasa ba ma jin dadin irin wannan abu. Kuma duk abin da za ka gani sarafili, idan wannan abin yazo za ka ga duk matasa za ka gani su a cikin irin wannan zama udul fitna a cikin al'umma. Ya kamata duk abin da za a rika duba gaba a duba baya. Kuma yanzu kaga misali, yau idan aka ce mu dan arewa nan misali mun tsani waɗannan yare daban, kaga akwai matsala. Haka su ɗan kudanci idan suka ce sun tsani waɗanda suke ɗan Najeriya arewa, kaga abin da ba daidai bane. Da haka ni kana da nake ga su waɗannan mutane su kai hankali ne, sa su yi tunanin cewa Najeriya zaman lafiyar ne shine mafita. Kuma gaskiya al'amari gwamnatin tarayya kake wasa da wannan abu, a ce a zo tun daga matsalar ke faruwa gabas maso yamma arewa, ga kuma a ce wannan matsala, idan a ce an samu wannan matsala.
To mun gode Alhaji Musa, mun gode wannan ra'ayi naka Alhaji Musa. Bari mu je Nasarawa. Wani ne akan layi a Nasarawa?
Sori, ina ne na kusa karamar hukumar tosun jihar Nasarawa.
Ya sunan malamin?
Sori, ina ne na kusa.
To muna sauraron ka.
A gaskiya wannan abu sai dai Allah ya gyara mana shi, amma indai suna jina don Allah su yi hakuri zaman lafiya ne muna so. Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu a Najeriya gaba ɗaya, kuma gwamnati ta tashi da gaske.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
To Sharfilo Hashim Gumal, barka da lasariya.
Barka da warhaka. Ya sunan malamin?
Sunan Murtala, ina kiran ku da garin Rigatsa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina shine za mu ci gaba da tattausa zukatan yan uwanmu na arewa, mai haƙuri. Malamai da addini ya nuna mana ba zai yi don a nemi naka wani guri ka ce za ka ɗauki fansa ba, kana zaune lafiya da yan uwanka nan. Mu ɗau haƙuri, mu ci haƙuri, mu ci addu'a. Kuma gwamnati mun san insha Allah tana iya ƙoƙarinta, za ta shawo kan matsalolin nan. Duk dai mu yi haƙuri, mu kai zuciya nesa, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Jama'a, sai ku kira mu domin ku biya ko bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Ekiti. Wane ne akan layi?
Yawwa, kana magana da Sabi Idado Yarimawa kan fakarin hukumar Tofa da kanan jihar Ekiti.
To ma Sabi, muna sauraron ka, menene ne ra'ayinka?
Yawwa, to ni dai ra'ayina dangane da wannan al'amura da suke ta faruwa a Najeriya, al'amari ne marasa daɗi. Ya dace ƴan arewa kada su ɗauki doka a hannunsu, su bari gwamnati da abubuwan da gwamnati za ta yi ta yi, amma kada ƴan arewa su ce za su ɗauki doka a hannunsu su ce za su yi ramo abubuwan da ake musu. Ya dace kuma gwamnatin tarayya ta ɗauki doka wacce take mai tsauri ga dukkan wanda aka samu da hannu a cikin matsalolin, a hukunta shi daidai bakin gwargwadon abin da doka ta tanada.
To man Sabi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Abdullahi Lala Sile, tashar mota Kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Abdullahi, menene ra'ayinka a yau?
to gaskiya ni ma ana ra'ayin yana da kyau dai a ce mun zauna lafiya kamar misali mu ɗan arewa da ake yawan da aka ce abin yana ritsa da ɗan arewa ina so kan mu ɗan arewa mu zauna lafiya saboda zaka ga kamar mu a Kaduna yau ana ta rufe rufin ciyawai rufi waye an to ina son da Allah mu zauna lafiya kuma su ɗan kudancin yana da kyau da Allah ya gane cewa al'umma ɗaya Najeriya ɗaya wannan abu da take ba shi bane mafita a Najeriya yana da kyau kuma hukumomi kamar shugaban kasa da sauran jami'an tsaro yana da kyau a kare kurasu saboda a kare dukiyoyi da rayukan al'umma a wannan yanki ni dai fatan mu dai a zauna lafiya wannan rikice-rikicen ba shi bane mafita Allah ya zauna da mu kasar mu lafiya ya ba mu zuri'a ɗaya ba wanda mai amfani
to Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya a Nasarawa wani ne akan layi a Nasarawa
Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin daga Nasarawa.
Ni ne sahibul bayan ne suna Mahmuda daga garin Bukan Kwato ya Nasarawa lafiya.
To Mahmuda muna sauraron ka.
Eh abin da nake so in bayyana akan abubuwan da ke faruwa a wannan kasa shine gaskiya shugabannin mu su duba abubuwan da ke faruwa tsakanin talakawa. Shi adalci duk abubuwan da ke faruwa duk kashe-kashe ne tashin hankali duk akan talaka yake karewa ya kamata su nemi mafita ta inda
Malam kana Malam Mahmud kana ji na
eh Allah kuma ya tsara daidaita tsakanin mu
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma da kiran kuma ka kashin daga wayar mu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma karfe 5 saura minti 8 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
duk da dankaren kashin da ta baiwa kasar Kamaru a wasan neman gurbin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya Najeriya ta kara yi kasa a jadawalin mafificin kasashe a fagen ta maula na hukumar FIFA na watan Satumba jadawalin wanda aka fitar a yau Alhamis ya nuna Najeriya ta sauka daga matakin kasa ta 38 zuwa ta 44 a duniya wanda ya nuna ta fadi da matakai 6 duk da yake a nahiyar Afrika ta daga da mataki 1 daga ta 6 zuwa ta 5 a nahiyar ta Afrika to sai dai ita kan kasar Kamaru kashin da Najeriya ta bata ya kawo mata gagarumin na kaso a jadawalin domin ko ta fadi matakai 10 daga kasa ta 35 zuwa ta 45 a duniya kasar Masar ce ta 1 a nahiyar Afrika Tunisia ta 2 Senegal ce ta 3 yayin da kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo take ta 4 a halin da ake ciki kuma kasar Kebba ce mafi kowa zalawa a sabon jadawalin na FIFA na duniya a wannan watan nasarar da kasar ta yi na doke kasar Afrika ta kudu a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya ta daukaka darajar ta daga matakin ta 114 zuwa ta 67 a duniya inda kuma take a matsayin kasa ta 13 a nahiyar Afrika a matakin duniya kuma kasar Jamus ta koma darewa a zaman kasa ta farko a duniya a fagen kwallon kafa inda ta tura kasar Brazil wacce ta koma matsayin ta na da na biyu ana nan ana bincike akan zaben da aka yi wa wani dan kasar Masar Hani Abdul Rida a zaman daya daga cikin yan majalisar zattaswa na hukumar FIFA wani tsohon jami'in kwamitin gudanarwa na hukumar ta FIFA ya ce akwai manya-manyan zarge-zargen tafka magudi wajen zaben Abdul Rida dan kasar Masar a matsayin dan majalisar zattaswa na hukumar FIFA din Abdul Rida ya doke dan kasar Kamaru Zulkifli Gufunja da ƙuri'u 50 da kuma ƙuri'u 4 a wani zabe da hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF ta gudanar a watan Mayu a Turai kuma hukumar kwallon kafar Ingila ta buƙaci hukumar FIFA da ta yanke hukunci akan dan wasan gaba na Tottenham Dele Alli kafin buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya a wata mai zuwa na'urori sun dauko hoton Dele Alli yana daga dan yatsan tsakiya a haujin alƙalin wasa a wasan da kasar Ingila ta buga da kasar Slovakia kuma yana iya fuskantar hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni hudu Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar da sanya takunkumin da aka auna akan jami'an kasar Sudan ta kudu guda biyu da wani tsohon jami'in kasar a bisa rawar da suka taka don kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar. Saka takunkumin ya hada da wasu kamfanoni guda uku mallakar ɗaya daga cikin jami'an da aka saka matakunkumin. Matakin da aka dauka akan Malek Ruben Riak Rengu da Michael Marquardt da Paul Malong Awan ya nuna karara cewa gwamnatin Amurka za ta shiga takun saka da duk wani mai kawo rikici da kuma kawo cikas ga yunkurin samun zaman lafiya. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu. Ma'aikatar kudin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kudi tana sanar da cibiyoyin kudi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta Kudu yayi amfani da cibiyoyin kudin kasar Amurka don boye kudin da ya sato. Amurka a shirye take ta dauki wasu matakai akan duk wani wanda ke da alhakin dagula yunkurin samun zaman lafiya da matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar Sudan ta Kudu. Amurka ta kuduri aniyar saka ido akan waɗanda suka azurtar da kansu ta hanyar cin hanci da rashawa a yayin da mutanen kasar na cikin halin kuncin tattalin arziki da rashin samun taimakon agaji. Rabin mutanen kasar Sudan kusan miliyan 6 ke fuskantar matsananciyar yunwa yayin da fiye da miliyan 4 sun yi kaura daga gidajensu ciki har da miliyan 2 da suke gudun hijira. Wannan rikici da mutum ya haddasa gwamnatin Sudan ta Kudu tana iya kawo ƙarshen sa a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert. Ta ce suna ci gaba da nuna wa shugabannin kasar Sudan ta Kudu cewar tilas su mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita bude wuta da suka ayyana da kansu su kuma farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 akan kudirin warware rikicin kasar Sudan ta Kudu ta hanyar yin shawarwari da jami'an adawa da kawo ƙarshen kisan kiyashi da kuma kawo ƙarshen musgunawa ma'aikatan agaji su bada cikakken haɗin kai ga ofishin majalisar ɗinkin duniya a kasar ta Sudan ta Kudu su kuma dauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, inji Mrs. Nauert. Amurka na kira ga dukkan jam'iyyu da su bada haɗin kai ga shirin samun zaman lafiya a kasar Sudan ta Kudu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda kuma ya kama ga takaitattun labaran duniya.
Ga takaitaccen labarin duniyar. Kungiyar tallafawa yara kanana ta Majalisar Dinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta faɗa a yau Alhamis cewa manyan motoci dauke da kayan agaji ga yaran da rikicin gudun hijirar Rohingya ya shafa na kan hanyar su ta zuwa Bangladesh, inda daruruwan al'ummar Rohingya ta Myanmar suka gudu domin tsira da rayuwarsu. Kamar yadda kungiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce, akwai fiye da 'yan Rohingya 400,000 da suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh, haka kuma kashi 60 cikin 100 yara ne kanana. Daga cikin taimakon kayan da hukumar kula da yaran ta Majalisar Dinkin Duniya ta aika da su sun hada da ruwan sha da kayan tsaftace muhalli da sutura da kuma sauran kayayyakin masarufi. Kungiyar ta ce ta shirya aikawa da wasu kayayyakin cikin makonni masu zuwa. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce sauran kirsicin madaidaituwa da shugabannin majalisa domin kare dubban matasa bakin haure daga mai da su kasashensu. Shekaru da dama bayan iyayensu sun shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba, amma yarjejeniyar dole ta hada da babbar kariya akan iyaka. Jawabin na Trump ya zo ne bayan ya faɗa a Twitter cewar bai daidaita da shugabannin majalisu na 'yan jam'iyyar Democrat akan shirin na daka ba, wanda gwamnatin na Trump take son watsi da shi a satin da ya gabata, yayin da ya baiwa 'yan majalisu watanni 6 da su jefa ƙuri'a akan al'amarin.
Masu sauraron mu, da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Cordelius. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.